أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تسر رمو لكلمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا كسم شوى تارد كتتشن واني سابا شرنا فترين رحمة شرنا دا أكو ديوشي يكي باكو داما دومن أيكو رسنبو ينكو عند أسكشا في أديني دا رأيوا زوا قمالا دومن سامو مفسام كما أنا يأيكو من دا ساقونا نتنبو يتتشن وانا شريني ta hanyar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 19 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 15 ga watan Oktoba na shekara ta 2022. Kuma kamar kullum lokaci a yau muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jallimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a ta da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano, wanda kuma shi ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu aka makalan sai mu sallama.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To zamu yi amfani da wannan dama wajen taya al-professor murna ta samun lambar girmamawa ta ƙasa wadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bashi a ranar Talata da ta gabata ta OON. Ko muna addu'ar Allah ya sanya alkhairi, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, sai da za a ci gaba da yi wa addini da kuma al'umma hidima. Malamin na taya kamar nan.
To masha Allah, ina godiya. Allah ya sa ka alkhairi.
To kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu, inda malam zai gabatar mana da shimfiɗa kafin mu je ga tambayoyin naku. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Dan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar sanin kowa ne cewa Allah subhanahu wata'ala a wurare da dama a cikin littafin sa mai girma yayi umarni da a kyautata wa iyaye da girmama su, a yi musu abinda zai faranta musu rai, a guji abinda zai bata musu rai, a guji saba musu. Hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma a munasabobi daban-daban ya nuna mahimmancin ko kuma wajabcin girmama iyaye da kyautata musu da musu biyayya akan abin da bai saba wa Allah ba da barin abin da zai bakanta musu ko ya bata musu rai. Wannan dukkan wani musulmi ya san da wannan horo ne daga Allah subhanahu wataala da manzonsa. Allah yana cewa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana, ku bauta wa Allah kada ku haɗa wani abu da shi, kuma ku kyautata wa iyaye. Haka nan yake cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bauta wa kowa sai shi kadai, kuma ku kyautata wa iyaye. An tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama, man ahaqqu an-nasi bi suhbati ya Rasulullah, wane ne ya fi cancanta in zama tare da shi ya ma'aikin Allah? Annabi ya ce mahaifiyarka, sannan wa ya ce mahaifiyarka, sannan wa ya ce mahaifiyarka, sannan wa ya ce mahaifinka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa al'umma girman iyaye da darajarsu, inda kuma ya tsawatar akan saba musu da bata musu. A cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yake faɗa na laifuffuka manya-manya da mutum ya wajaba ya guda a ciki yake faɗar wa uququl walidain, wato yana daga cikin manyan laifuffuka saɓa wa iyaye. To akan yi rashin sa'a wani lokaci, Allah subhanahu wata'ala ya jarabi mutum da iyaye waɗanda suke da laifuffuka, ila a jarabi mutum da iyaye waɗanda ba musulmi ba, shi musulmi iyayensa ba musulmi ba, ko kuma ya zanto musulmi ne amma kuma suna aikata ayyuka, wasu ayyuka munana. A ce Allah ya jarabi mutum da uba wanda yake shan giya, ko wani uba wanda yake marar mutunci, mai zubar da mutuncinsa, marar gaskiya, mai cin amana, mai ha'inci, ko wata dai ɗabi'a mummuna wadda ake tir da ita. Allah ya jarrabi mutum da mahaifi wanda haka yake da irin wannan hali, ko mahaifiya wacce take da irin wannan hali. To anan yaya ya kamata ɗa ya mu'amalanci iyayensa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa yayin da suka zama ko ɗaya daga cikinsu ya zama ba a kan turba kyakkyawa ba, ko dai ya zanto mushriki ne mai bauta wa nan Allah, ko kuma a'a musulmi ne amma kuma mai miyagun ɗabi'u, miyagun halaye. To duk da cewa an samu haka ko wato haka ta kasance, musulunci bai gushe ba yana umartar ɗa ya girmama mahaifinsa ko ya girmama mahaifansa, ko ma da a ce ba musulmi ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci ɗa ya ci gaba da kyautata wa mahaifinsa ko mahaifansa ko da ba musulmi ba ne, ya yi musu biyayya cikin dukkan wani abu da bai saba wa Allah ba, amma ya guji musu biyayya akan abin da saban Allah ne, akan abin da yake shirka ce, ko kuma saban Allah ne, ko saban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Kai ya musu biyayya anan. Allah subhanahu wataala yake cewa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Idan suna ta kokari akan ka cewa kai shirka, ka hada wani da ni abinda baka da wani ilimi, wato wata hujja ta yin hakan, Allah ya ce fala tuti'huma, to kakkai musu da'a akan shirka, kakkai musu da'a akan kafirci, kakkai musu da'a. Amma duk da haka Allah ya ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kai zaman kyautatawa da su a duniya, wato koda za su zama ba musulmi ba, mushrikai masu hada Allah da wani, bayan sun zama masu hada Allah da wani kuma su kokarin sai sun tirsasa kama kai ma ka zama mai hada Allah da wani, ka zama akan addinin su, to kada kai musu biyayya a wannan gabar. Amma sauran al'amura da suka shafi rayuwa da suke dangantaka da kyautatawa, Allah ya ce to ka kyautata musu a nan duniya. Kissar Annabi Ibrahim alaihi salam babban darasi ne da Ubangiji subhanahu wataala ya ba wa al'umma dangane da mu'amala da iyayen da suke karkatattu ko suke kan wata tafarki ba daidai ba. Allah ya ce wa zkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أولا غجير والتتوناور لأن النبي إبراهيم عليه السلام يهيد ما يفنسا أقول من يندرسا دنغن دزما كو تتوناور دما يفيوان ديك كان وتحيني بعد ديبا. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ambaci labarin Annabi Ibrahim a cikin Al-Qur'ani. Lalle shi Annabi Ibrahim ya kasance annabi ne kuma mai yawan gaskiya. Allah ya buɗe labarin da wannan yabo da cancantar da Annabi Ibrahim alayhi salam yayi na azama ya zama abin koyi, domin annabin Allah ne kuma mai yawan gaskiya ne, har ya samu wannan daraja ta siddiqiyya bayan annabta. Allah ce to ka tuna lokacin da ya ce wa mahaifinsa ya babana lima ta'budu ma la yasma'u, dan me kake bautawa abinda baya ji baya gani kuma ba zai amfana maka komai ba. Sannan ya ce ya babana hakika wani abu na ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba, don haka ka bi ni sai in nuna maka tafarki madaidaici. Ya ce ya babana kada ka bautawa shaidan, lalle shaidan ya kasance mai yawan sabawa Allah mai rahama. Ce ya babana ina jiye maka tsoron wata azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka, sai ka zanto majibincin shaidan wato a wuta. Kaga anan tattaunawa ce da Annabi Ibrahim yake yi da mahaifinsa, amma cikin ladabi da girmamawa da lallashi. Ya fara buɗe maganarsa da kiransa da babansa, ya abati ya babana dan ya nuna masa cewa duk da addini ya raba su shi yana kan addinin kadai ta Allah mahaifinsa kuma yana kan addinin shirka wannan bai goge wannan matsayin da yake da shi na babansa ne saboda kai kira shi da babansa bai kira shi da sunansa azara ba ce ya babana wannan kiransa da suna babansa dan ya kara jawo hankalinsa ya ainihin nuna girmamawarsa gare shi da tausayawarsa gare shi da kuma tuna masa alakar ta hada su ta ubuwa shi fa babansa ne don haka ba zai so ya bar babansa cikin abin da zai cutar da shi ba don haka koda a ce addini ya raba to wannan matsayin na uba yana nan ba zai gushe ba ubansa ubansa ne komai yake bautawa don haka ce ya abati lima ta'budu ma la yasma'u dan me kake bautawa menene yasa kake bautawa abinda baya ji baya gani ba zai amfane ka da komai ba malamai suka ce kaga anan bai ce da shi ka daina bautar gumakan nan da kake bautawa ba bai ba shi sakon da sigar hani kai tsaye ba sai ya kawo ta da sigar tambayar da malamai suke cewa tambaya ta inkari dan menene me yasa ne zaka riga bautawa abinda baya ji baya gani kuma ba zai amfane ka da komai ba wato yana so ya nuna masa cewa shi da yake bauta ma waɗannan gumaka ya fi su matsayi ya fi su daraja ya fi su amfani domin yana ji yana gani kuma ya san abinda zai amfane shi su ko waɗannan gumaka ba su san komai daga cikin waɗannan abubuwa ba sa ji ba sa gani kuma za su amfane shi da komai ba kaga ashe shine a sama gumaka kuma kaskantattu ne a ƙasa suke cikin hikima ya gaya masa wannan ba tare da tada jijiyar wuya ba amma ya dunkula maganar cikin hikima cikin wani salo na girmamawa da jan hankali ya faɗa masa lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya sake cewa ya babana kada ka bauta wa shaidan domin duk wanda zai bauta wa gunki shaidan yake bautawa Nabi Ibrahim ya ambaci shaidan anan duk da cewa mahaifinsa ba a cewa shi shaidan yake bauta shi a gurinsa iyayen giji yake bauta amma duk wanda zai bauta wa wani ba Allah ba to shaidan yake bautawa in yad'una illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida in yad'una min dunillahi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida Allah ya ce ba komai suke bautawa ba sai wasu da suka sawa sunayen mata ba kuma kowa suke bautawa ba sai shaidan mai taurin kai hakanan Allah subhanahu wataala yake cewa alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu kana lakum aduwwan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim Allah ya ce ashe ban yi alkawari da ku ya ku ƴaƴan adam ba kada ku bauta wa shaidan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaidan maƙiyi ne kuma mai bayyana ƙiyayyar safili ku bauta mun ni kadai wannan ita ce hanya madaidaiciya kaga ubangiji subhanahu wataala ya hane da a bauta wa shaidan wanda zai bauta ma wani ba Allah ba ko ya fifita biyayyar wani ko umarnin wani akan na Allah babu shakka wannan shaidan yake bautawa umarnin shaidan yake bi don haka ya nuna masa illar da take cikin bautar gunki bautar shaidanci la ta'budu ash-shaytan ya sake fito da sunan shaidan a fili ya ce inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya shaidan ya tabbata mai sabawa ubangiji ne Allah mai rahama tun lokacin da Allah ya umarce shi ya annabi adamu sujjada yake masa sujjada ya sabawa umarnin Allah ya zanto haka dabi'arsa take sabawa umarnin Allah dan menene zaka riga bauta masa kana sani sannan ya sake cewa ya abati ya babana inni akhafu ala an yamassaka azabu min ar-rahman ina jin tsoron azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka wato ya jingina tsoron zuwa ga kansa ce ina jin tsoron bai ce ka ji tsoron bai ce ina ji maka tsoron azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka bai ce ina ka ji tsoron kada Allah ya azabta ka ba sai ya kawo magana shafa duk ya kawo su wato salo da siga wacce take tare da tausasa magana tare da kuma jan hankali cikin hikima da girmamawa. Wanda duk wannan darasi ne ake ba wa mutum yayin da yake magana da wani babban sa, ko da kuwa babban nan ya kaucewa hanya. Wannan kaucewa hanyar ba ita ce za ta ba shi dama ba ya tsagalgale ya buɗe makogwaransa ya ta gaya masa maganar da ya ga dama. Akai magana ya ce wa'azi yake masa tsoratar da shi yake, a'a, ya yi masa abin cikin lalama da girmamawa da hikima da tausasa zance. Suke ce la'ani a kafu an yi masa ka azabun minar rahman fatakuna li shaitani waliya, sai ka zama majibincin shaidan ku kasance tare a cikin azabar Allah. To haka ya yi ta masa maganganu cikin girmamawa da ladabi. To shi ne uban ya fito fili cikin fushi yake ce raghibun anta an alihati ya Ibrahim in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Yanzu Ibrahim za ka kyamaci ababen bautana kenan, za ka kyamaci ababen bautana. To idan baka bar wannan abin da kake faɗa min ba, baka bar wannan wa'azin naka ba, la arjumannaka, zan jefe ka, wahjurni maliya, ka ɓace min da gani na tsawon lokaci, to ka in sake ganin fuskarka. Annabi Ibrahim alayhis salam duk da wannan kausar ansa da ya ji daga mahaifinsa da zazzafar magana wacce ke kunshe da barazana ta zai jefe shi har lahira in dai bai daina masa wannan wa'azin ba, wanda duk bata sa wato temperature ta daga ba, bai sa ya zafafa ba shi ma ya mayar masa da kakkausar magana. Yana nan sanar da cewa mahaifinsa ne, dole ne ya yi ma mahaifinsa ladabi, ya yi masa biyayya, ya girmama shi. Sai ce da shi salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, aminci ya tabbata gare ka. To kamar yace ko kwantar da hankalinka, ka kwantar da hankalinka, aminci ya tabbata gare ka. Sa astaghfiru laka rabbi, zamma nema maka gafarar ubangijinka. Innahu kana bi hafiya, lalle ubangiji na ya zanto mai haba-haba ne da ni, ma'ana zai karɓi addu'ata, zai maka gafara. Shi yasa ya cika wannan alkawari da ya yi kafin Allah ya yi masa gargaɗin cewa ba a yi masa, ba a yi ma wanda yake ba musulmi ba addu'a, cewa firli abi innahu kana min ad-dallin, shi Allah ka gafarta wa babana, lalle ya tabbata cikin batattu. Ce rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumu al-hisab, yace Allah ka gafarta min da iyayena su biyu da mu'minai ranar da hisabi zai tsaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim. Allah ce wato istighfarin ibrahim da yawa babansa, nema wa ibrahim gafara da yawa babansa, shi ba wani abu ne, alkawari ne ya yi masa yayin da ya gane cewa shi maƙiyin Allah ne. To sai ya barranta daga gare shi, ya nesanta kansa daga gare shi. Lalle annabi Ibrahim mutum ne mai yawan ambaton Allah, mai yawan ibada, kuma mai yawan haƙuri da juriya. To wannan ƙissa tana ƙunshe da nuna mana yadda ya kamata ‘ya’ya su yi wa iyayensu ladabi da girmamawa da biyayya, ko da kuwa suna saɓani da su a kan wani abu wanda su suke ganin su suna kan gaskiya, iyayen nasu a kan kuskure. To wannan ba shi zai ba su dama har su ci gaba da ciwo iyayensu mutunci da zarafi ba da sunan faɗar gaskiya. Akwai waɗanda za ga akan harka ta duniya, cikin rayuwar duniya, sun ɓata da iyayensu, sun shiga cin zarafin iyayensu, ko ma sun ɗauki iyayensu abokan gaba, sun yi baran-baran da su, ba sa ga maciji. Kaga mutum ya ƙi mahaifinsa saboda wai mahaifinsa bai kula da shi ba lokacin da yana yaro, bai tsaya ya kula da iliminsa ba, ko bai ɗauki nauyin rayuwarsa ba, sai dai ko uwarsa ce ta riƙa yi. To in ya girma kuma shikenan, sai ya zaga takobin gaba da rigima da mahaifinsa. Duk wani abu na ihsani da Allah ya ce a yi wa iyaye, shi ba zai wa mahaifinsa ba. In ka tambaye shi dalili, sai ya ce ai bai ba shi haƙƙinsa ba yana yaro. Ka duba ka ga anan haƙƙin Allah ne mahaifin Annabi Ibrahim bai bayar ba ba haƙƙin mutum ba amma wannan bai sa Annabi Ibrahim alaihi salam ya masa mummunar mu'amala ba bai guje shi ba bai nisance shi ba sai da shi da kansa ya kore shi yace kada in sake ganin fuskar ka in ba haka ba zan jefe ka har lahira sannan ne ya kaurace ya koma gefe amma da farko ya tsaya ya bi mahaifinsa da dalalama da ladabi da girmamawa to haka ya kamata idan ya zanto a haƙƙin Allah ma ba a ce ka nisanci mahaifinka ba ko mahaifiyarka Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ce kada kai musu da'a wajen su yi maka su saka kai shirka kai shirka kada kai musu da'a anan amma ka zauna da su a duniya ta hanyar kyautatawa to ballantana kuma wani abin da yake haƙƙin ka ne kai na dan adam ba na Allah ba haƙƙin Allah yana gaba mafi girman haƙƙi shine na Allah sannan naka kai bawa to saboda kaga ba daidai bane abin da wasu suke dauka suna yi wasu kuma kaga saboda rikici ko rashin jituwa da yake tsakanin mahaifinsu da mahaifiyarsu wataƙila mahaifin ne bai da gaskiya ya zalunci mahaifiyarsu ya cutar da ita ya je ya auro wata ya fifita kishiyarta a kanta ya ci zarafinta ya watsar da su shikina sai su daura gaba da mahaifinsu saboda wannan menene ya faru ai bai kyau bai yi wa adalci ba wannan duka ba zai yanke wato wannan alaka ta ubantaka da take tsakaninka da shi ba babanka ne babanka ne ko ma mai yi mahaifiyarka sunansa babanka wannan matsayin nashi ba zai yanke ba saboda wannan dalili kuma kyautatawar da aka nemi ka yi masa dole ka yi masa ka ki ko ka so haƙƙinsa ne a kanka Allah kuma zai tambaye ka ranar gobe kiyama ba za a ce tunda ya ci zarafin mahaifiyarka ba kai ma ka ci zarafinsa shikenan an yi wan wan a'a haƙƙin ta daban da ya shiga Allah zai musu shari'a ya nema mata haƙƙinta kai ma kuma tsakaninka da shi Allah zai muku shari'a zanto kuma shari'ar ba ta yi maka kyau ba saboda haka a kyautata wa iyaye a cikin kowane yanayi komai irin halayensu kowane ɗabi'a gare su kowane irin hali yake da shi a yi ƙoƙari a nuna masa cikin hikima ba wai cewa kai kakka nuna masa gaskiya ba kakka faɗa masa abin da ya dace amma faɗa masa ita cikin tattausan magana ko da shi zai zafafa zai ɗauki babban mataki wato tsauran mataki kai kai ƙasa ka nuna kai ɗa ne kuma har a daidai wannan lokacin kai mai biyayya ne gare shi ba za ka so ka ɓata masa rai ba.
Kuma da lalakar alkhairi to tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa mallam mutum yake da iyali to sai iyalin ta yi tafiya aka ji labarin cewar sun samu hadarin mota wanda ya fita wato cewar har ma sun yi tara su kenan to bayan sun yi zaman makoki kuma wasu watanni sai iyayen mai rasuwar suka yanke shawarar cewar za su aura masa kanwar ita mai rasuwar to bayan ta yi sun yi auren har ma ta tare daga baya sai ita waccan din ta dawo shi tana wani garin kenan shi ne ke tambaye mene ne hukuncin ita wadda ta dawo din kuma mene ne hukuncin kanwar da ya riga ya aura a wannan lokacin.
To ita wacce ta dawo wanda take zaci ta rasu kuma sai ta dawo tana nan a matarsa matarsa ce da yake daure kuma aka yi zaton ta mutu ashe tana da rai wani gaba ya ta dawo bayan auren kanwarsa wancan kuma aure da ya yi na kanwarta daga zarar ta bayyana shi ta wancan aure ya lalace ya yanke tsakaninsu da ita koda da ƴaƴa wani ƴaƴansa ne kuma babu wani laifi a kansa ko a kan ita matar saboda ba wani abu ne da aka yi shi da ganganci ƴaƴansu ƴaƴansu ne amma kuma wannan aure daga bayyanar wannan shi kuma wancan aure ya rushe saboda ba ya halatta mutum ya haɗa auren ya da kanwa wa'an ta shi wa'u bai na lokutai ne illa ma kasalaf ala ya hana mutum ya haɗa kanwa da yadda a aure saboda ka ita aurenta yana nan ita wacce ta bayyana ba wai ita ce nata ya lalace ba ita yana nata yana nan ita waccan ita ce nata ya lalace daga bayyanar ita ya yadda ta.
Da sai wannan ita kuma take cewa mallam ta samu matsala ne a haihuwa to likita ya ce ba za ta sake haihuwa da kanta ba ta ce ziyaranta sun kai uku shi ne take cewa idan ta karɓi allura nan ta tsarin iyali tana da laifi.
To ina jin likitan ba cewa ba za ta haihu ba ko kuma matsala za ta iya mata CS, ma'ana ba ta haihu da kanta, ma'ana za a yi mata CS. CS shi kansa hanya ce ta haihuwa, kuma ba tare take da haɗurra ba. Wasu ƙasashen da suka ci gaba sun fi son mata sun fi son su samu iya ta nan akan ma haihuwa. To saboda haka ba wai ya nuna cewa shi kenan haihuwa ta zo ƙarshe ba, yana nuna cewa ke dai ba ki iya haihuwa da kanki ba. Kuma sannan shi kansa wani hasashe ne, yawanci akan iya faɗa wa mace irin wannan, kuma kaga ta haihu ta kuma haihuwa ta ci gaba da haihuwa normal, haihuwa ta ɗabi'a ba tare da CS ba. Wannan magana ta shi kanta ta sa wai ki toshe mahaifarki ko ki ce kin tsakatar da haihuwa saboda ya ce ba ki haihu da kanki ba. Wannan magana ce yake faɗa da bakinsa, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, magana ce da ya faɗa. Sautari akan iya faɗar wannan maganar, kuma ƙarshe ka gama ci ta zo ta haihu. Kai akwai wadda tana kan gaɓar haihuwa, tana cikin wahala, wani ya zo ya ce ai wannan dole sai ya mata CS, kuma daga ya juye baya kuma sai ta haihu. Saboda haka wannan abu ba a hannunsa yake ba, shi dai zai yi hasashensa ya ga abubuwan da yake ganin alamu ya yi hukunci, amma ba lallai a zan hukuncinsa shi ne tabbas ba a gurin Allah cewa hakan zai faru. Don haka ba za ki ɗauki maganarsa kamar wahayi, kamar Allah ya aiko miki mala'ika ya gaya miki ba. Sannan kuma in ma kina buƙatar haihu, akwai shi kansa CS hanya ce lafiyayya ta haihuwa. Ƙasashen da aka ci gaba ma wannan ita ce hanyar haihuwa, inda ake kakkaucewa ciki, kuma in an yi shi ma a zubar shi ne yayin da ya zanto mace tana kan hatsari yayin da ta yi ciki, in ta zo haihuwa tana kan gaɓar rasa ranta. An ga wannan, an kuma a ga wasu abubuwa waɗanda take tare da su wanda yake sawa in aka yi ciki ta zo haihuwa to yana iya zama mata haɗari ko ta rasa ranta, to a nan ana iya haƙuri da haihuwar gaba ɗaya. In kuma planin ne na ke ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa, wannan dama ba haramun ba ne da mace ta ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa, wannan ba laifi ba ne. Abinda ba a so shi ne ta kashe mahaifarta gaba ɗaya, ta ce ita ta haƙura guda biyu ko uku sun ishe ta, ko shi mijin ya matsa mata a haka, wannan shi ne ba daidai ba, shi ne haramun. Wato iyakance haihuwa ba tare da wata larura ta rashin lafiya ko da za ta sa mutum ya shiga wani hali mawuyaci ba.
To sai wannan ita kuma take ta malam tambayar ta akan jini ne da yake mata wasa, ta ce an mata CS ne, to sai ta je ta yi allura ta tsarin iyali saboda wata larura, to sai jinin ya dawo mata kalar ruwan ƙasa da kuma jini kaɗan. To ta ce za ta yi ibada ne ko kuwa za ta ɗauke shi a matsayin jinin al'ada har sai lokacin da shi ma jinin ya ɗauke?
Matuƙar dai yana zuwa mata lokacin al'adarta, ko da ya canza kamanni wannan ba zai zama ba jinin al'adarta ba. Idan ya wuce lokacin al'adarta kuma ta ga alamar ba jinin ba ne, kasancewa ta tana iya bambance jinin da take jinin ta na al'ada, to a nan sai ta ɗauke kanta a matsayin mai jini na larura. Amma ba haka ba, jinin ta ne na al'ada, lokacin da take saba yin al'ada ya zo, haka za ta zauna a waɗannan kwanaki har sai idan wani abu ya bayyana. Kuma yawanci amfani da allura ko ƙwayoyin da ake sha saboda samun tazarar haihuwa sukan haifar da irin wannan, ko su haifar da canjin kalar jinin, wato launin sai canza, ko kuma su haifar da wato zuwansa a daddatse, ba zai zo lokaci guda ya tafi ba, sai zai zo kaɗan ya ɗauke sai an yi wanka yini ɗaya yini biyu sai kuma dawowa. To duk dai shi ɗin ne yake wasa saboda dalilin wannan ƙwaya ko kuma allura da aka yi. Saboda haka za ki ɗauki wannan a matsayin jinin al'adarki ne, za ki zauna har kwanakin al'adarki su ƙare. Idan suka ƙare, in ya ɗauke shi kenan sai ki wanka, in bai ɗauke ba ya ci gaba da zuwa to za ki ƙara ba shi ɗan tazara har lokacin da kika ga cewa jinin ya zama na larura ne, to sai ki wanka ki ci gaba da ibada.
To sai wannan shi kuma yake malam, menene hukuncin suna sayar da mota daga kusa na zuwa Najeriya ba tare da mutum ya yi takarda na hukumar kastam ba?
To yana da kyau ya yi ko don ya zauna lafiya ba tare da matsa masa tambaya ba, kuma ya rasa motar gaba ɗaya kwaci. Duk wani abin da za ka yi ka shigar da kanka cikin cutuwa, to yana da kyau ka kauce masa. Musulunci bai yarda ka jefa kanka cikin abin da za ka zo ka cutu ba ko ka yi asara kana sani. koda musulunci bai ce sai ka biya wannan kuɗi ba, tunda dai ƙasa ta farlanta wannan kuɗi, sai ka biya don ka zauna lafiya. Ba wai sai akai abin da kai saya ya zama haramun ba, ko in ka saya da ma wani ka sayar masa da haramun, a'a. Amma kuma musulunci yana son kiyaye abin da zai kiyaye maka mutuncinka da kuma dukiyarka.
To sai shi kuma da yake tsamala, menene hukuncin malaman jami'a da suke sanya ɗalibai sayan handa out dole? Idan ma mutum bai saya ba, za su iya cutar da shi ta hanyar tare masa maki ko ma su kada shi. Shi idan ya saya yayi laifi a wurin Allah?
Magana yayi laifi ba ta taso ba. Duk abin da za ka saya ka amfana, ba za a ce ka yi laifi wajen ka saya, kusan ma za a ƙara matsa maka ne ka saya. Yawanci shi hand out ɗin da suke bayarwa karatuttukan da suka yi ne a ciki. Suna son ɗalibi ya mallaki abin da zai karanta, wato ya samu abin da zai karanta ya ci jarabawa. In ya iya mallaka to ƙarshe ba mamaki ya abin da. Duk da cewa akwai waɗanda akan samu ba wai buƙatar ɗaliban ba ce ko kuma buƙatar jarabawa ɗalibai ba ta yi kyau, a'a, buƙatar su ta samu wani abu a jikin ɗaliban, saboda zaman da suke yi na ƙarancin albashi ko kuma albashin nasu baya isa su, to ba za su fito da hanyar da su ma za su yi ɗan cuwa-cuwa su samu wani abu a cikin ɗalibai ta kowane hali, wanda shi ma wannan ba daidai ba ne. To ya zanto malami ya matsa a kan hakan, kai kuma ya zanto za ka cuto, in ba ka saya ba sai ka saya. In ka saya wataƙila wani zai amfana, ko kai ma nan gaba wataƙila, ko bayan ka gama makarantar ma ka fita, idan to kana amfani da wannan material din da ka karba wajen nasa. Aka ba magana ka yi laifi kai, sai dai shi ya yi laifi idan ya zanto ya yi abin ba don amfanin ɗalibansa ba, sai don kawai ya samu wani abu a gurinsu. Wannan gaskiya ba daidai ba ne.
Wannan kuma ne tambayar yake cewa menene ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa jahili mai kyauta ya fi mai ilimin da baya kyauta kusanci a wajen Allah?
Akwai hadisi a cikin Jami'ut Tirmidhi da yake cewa as-sakhiyu aqrabu ila Allah aqrabu min Allah qaribu min Allah qaribu min al-janna qaribu min an-nas ba'idu min an-nar, al-bakhilu qaribu min an-nar qaribu min ba'idu min Allah ba'idu min al-janna qaribu min ba'idu min an-nas qaribu min Allah min an-nar. Wanda yake mai kyauta kusa yake da Allah, kusa yake da aljanna, kusa yake da mutane, nesa yake da wuta. Sannan mai ruwa nesa yake da Allah, nesa yake da aljanna, nesa yake da mutane, kuma kusa yake da wuta, sai ya ce jahilun sakhiyun ahabbu ila Allah min abidin bakhil, a wata ruwaya min alimin bakhil. Wato mutumin da yake mai kyauta amma kuma jahili, to ya fi soyuwa a gurin Allah sama da mutumin da yake mai ibada amma kuma marowaci, ko kuma malami amma kuma marowaci. Wannan hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske, wasu ma kamar Ibn al-Jawzi ya ambace cikin mawdu'at. Hadisi ne wanda bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, raunin shi ya tsananta. Kyauta wani abu ne mai kyau, ana son mutum ya zama mai kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mutum ne mai yawan kyauta, yana daga cikin abin da ake yaba masa da shi kyauta. Ruwa wani abu ne shi kuma mai muni, ana son mutum ya zanto mai gujewa ruwa, man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Amma shi hadisin yadda ya yi bayani, ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan maganar ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar sa ita ce menene hukuncin mutumin da ya ga lam'a a gaggabar alwalar wani mutumin yayin da yake sallah ko kuma kafin ya fara sallah?
Shine sai ya gaya masa, da yare ya tabbatar lam'a ce, sai ya nuna masa cewa ina kamar akwai lam'a a kafarka, shi kuma ya je ya wanke ya dawo ya tayar da sallah. Kuma ya fara sallah ya nuna masa dan ya yanke sallah, sai ya je ya wanke wannan lam'ar.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam jice suna da gidan gado ne, kuma shi ne babba a cikinsu. Gidan ya samu matsala sakamakon ruwan sama, ya ce kuma shi yana da halin gyarawa. Shin idan ya gyara bai yi laifi ba, yana neman shawara ne?
A zama zai zama ya yi laifi, ya zanto gida ne wanda duka ake zaune a ciki, duka wasu sauran magada duk suna zaune a ciki, iyayensu watakila suna zaune a ciki. To kaga anan barin shi ya lalace ba daidai ba ne, amma yana ganin kamar ai ba haƙƙinsa ba ne shi kadai, to yana iya gyarawa ya rubuta. Ya gyarawa ya rubuta cewa to ya kashe kaza, in ya so sai a yi kowa bakin gwargwado kowa a bashi nashi, in kuma ba a raba ba ne aka zo rabo to sai a cire masa a haƙƙinsa a ciki. Amma ba wai laifi ya yi ba don ya gyara abin da yake amfanuwa da shi, wani nashi yake amfana da shi, wataƙila ma akwai iyayensu mata suna ciki suna amfana da wannan abu, kaga bar shi ya lalace wannan ba daidai ba ne.
Sai tambaya ta gaba take cewa menene halaccin sayar da sassan jikin dabbobin daji sakamakon wasu bai halatta a ci namansa ba?
Duk abinda bai halatta a ci namansa ba, to wani ba a sayar da wani abu nashi wanda yake najasa a jikinsa, ba a sayarwa, ba a sayar da fatas abin nan, ba za a sayar da namansa ba, ba a sayar da jijiyoyinsa ba, ba za a sayar da fatarsa ba, matakar an haramta cin namansa. To amma akwai abinda malamai suke saɓani a kansa, shi ne kamar irin gashin jikinsa, misali in mai gashi ne a cire gashin jikinsa, ko ƙahonsa ko hauransa, kamar irin hauren giwa, cewa wannan ya halatta ko bai halatta ba. To wasu suna cewa duka su ma wannan duk bai halatta ba, saboda kasancewar shi kansa abin najasa ne. Wasu kuma suna cewa a duk abinda ya shafi ƙaho da gashi da hauri, waɗannan duka laisa laha nafasun sa'ila, ba su da jini. Duk abinda baya da jini cikin dabbobi, cikin ƙwari misali kamar ƙuda, ba a cewa najasa ne. Ko da ya mutu ka kashe ƙuda a jikinka, ba ka cewa bari ka wanke gurin saboda ƙuda ya taɓa ka, saboda baya da jini. To da abinda baya da jini ba najasa ba ne. To suka ce to shi ma gashi ba jini a jikinsa, shi ma ƙashi ba jini a jikinsa, ko da ko yana da rayuwa. Da waɗanda suke haramtawa suna cewa yana da rayuwa, ce man yuhyil izama wa hiya ramim, waye zai raya ƙasu suwa bayan sun rututtuke. Kaga ƙashi yana da rai, tunda yana girma yana ƙaruwa, ƙashi kaga yana da rai. Tunda yana da rai, in dabba ta mutu shi ma ya mutu, kaga ya shiga cikin mushe da Allah ci hori masalik wal maita, shi ma ya shiga cikin wannan. To shi ne masu cewa ana iya a sayar da waɗannan abubuwa, suka ce a wannan rayuwar ba ita ce abin dubawa ba, ko da yana da rai, ko da yana da wannan rayuwar, yana girma kamar yadda tsiro shuka da za ka yi ka zuba ƙwaya ta fito, ai kaga tana da rai, tunda za ka ga tana girma tana ƙaruwa, amma ba rayuwarta ko kuma ba, amma ba ta da wani jini a ciki. Kaga ba maganar mutuwa ko ce in bushiya ta bushe shikenan ta zama harama, ta mutu, kaga wannan mutuwar ba ita ce. To haka nan shi ma ƙashi da abin da ya shafi gashi, da abin da ya shafi abin nan ƙaho, duk waɗannan ba a la'akari da cewa dabba ta mutu ko dabba ba a cin namanta a ce su wannan najasa ne, ba a ce musu najasa ba, saboda suna daga cikin abin da ma la nafasa lahu sa'ila, nafsun lahu sa'ila, la nafasa lahu nafsun sa'ila, ba ya da jini a jikinsa. Wannan magana ce maganar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah ya ƙarfafa, saboda haka dan ana yin wasu abubuwa da hauren giwa, na ba zai zo ya haramta ce ai da hauren giwa aka yi su ko da ƙahon wata dabba ta daji, saboda haka haramun ne a amfani da abin ba, a'a. Saboda wannan baya daga cikin abin da kamar yanzu gashin jikin mutum yana da rai yake cikinka, yana toho yana ƙaruwa, amma yanzu dan gashin jikinka ya cire ya zuba jikinka, ka yi sallah da gashin jiki a jikinka, ba cewa ka yi sallah da najasa a jikinka, ko aka yi fa farce. Kaga dan farcen mutum ya yanke farce ba cewa najasa ne, saboda ba ya da jini a jikinsa. To duk abin da ba ya da jini a jikinsa, wannan ba a kiran shi najasa.
sai wannan shi kuma yake cewa mallam menene ingancin hadisin da yake duk wanda ya karanta suratu yasin da dare yana mai fuskantar Allah Allah zai gafarta masa zunubansa
duka wani hadisi da yazo wani farallar yasin karanta ta ko a ce in an karanta za a Allah zai gafarta maka ko kuma zaka wato nisanci talauci ko zaka yi kuɗi wannan hadisin ba su inganta ba babu wani hadisi ɗaya da ya tabbata na falalar yasin kamar yadda malaman hadisi suka ambata to wannan yana daga ciki
sai shi kuma yake cewa mallam ya halatta mutum ya yi addu'ar tsayar da ruwan sama a lokacin da shi kuma ruwan kogi yake yin barna
na'am idan ruwa ya yi yawa har ya zama yana barna to ya halatta a yi addu'a kamar yadda ake addu'a in ya yi ƙaranci Allah ya kawo shi to haka nan in ya yi yawa yana barna to ya halatta a yi addu'a Allah ya kautar da shi ya yi can gurin da ba zai zama ya zama mai barna ba kamar yadda ya tabbata hadisin Anas na cikin sahihain annabi yana sallar juma'a yana huduba wani mutum ya shigo ya rasulullahi halakatil amwal wa inqata'atis subul dukiyoyin mu sun halaka ma'ana dabbobin mu ba ruwa hanyoyi tafiye-tafiye babu saboda babu har abin da za a yi fataucin da shi babu kayan fatauci komai ya dakata ce ya rasulullahi ayi mana addu'a annabi ya daga hannu ya ta addu'a bai sauke hannunsa ba sai gashi ruwa a gari ya hadu akai ta ruwa wannan ruwan ya yi wajen sati guda ana yinsa sai gashi annabi yana sallah da juma'a wani ya sake shigowa ko dai na farko ko wani daban ya rasulullahi dabbobi kuma suna ta mutuwa ambaliya ruwa yana ta cinye mana amfanin gona da waye dai faɗi larurori kamar wancan annabi ya yi addu'a ya ce hawalaina la alaina Allah ya can gefe can wajenmu da wannan ruwa ba a kanmu ba annabi ya yi addu'a Allah ya janye ruwan zuwa can cikin rafi cikin abin nan sai gashi kamar an tsayar da ruwan tsattsiya tsaya to wannan kaga yana nuna cewa ya halatta a roƙi ruwa haka nan in ruwan ya zama yana ya yi yawa a yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da shi ya kai shi can inda ba zai zama mai cutarwa ba saboda babu laifi dan mutum ya yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da ruwa daga inda zai cutar
to sai wani yake cewa mallam suna zaune ne a yankin kudancin Najeriya yace kuma ana aika musu da kuɗi domin su siya mutane kaya kamar goro manja da dai sauransu yace to akan sami hadarin mota ko kuma gosulo a hanya har kayan su lalace sanadin haka ko kuma barayi su sata a cikin kayan ba tare da ya jiwo mai shi yanda suka aiko ba shi ne ke tambayar mallam kayan kuma su riga sun bar gurinsu shin za su biya ne ko kuwa asarar ne za su raba tsakanin su da mai kayan a irin wannan yanayi
to ya danganta da yadda aka yi cinikin idan ya zanto tun a farko an yi cinikin akan cewa shi wanda aka sai kaya a gunsa shi zai kai wa mai saya har gida ko har wurin ajiyar kayansa yana daga cikin akadin da aka yi cewa shi ne ke da alhakin kai shi to in wani abu ya same shi a hanya to shi ne mai asara saboda yanzu bai sallama kaya zuwa ga wanda ya sai kaya ba ba a samu sallama kaya zuwa ga wanda ya sai kaya ba an sai kaya a gunka amma ban karba ba ka dauko zaka kai min inda zan karba ya zama hannu na yi hauzin sa ba a samu wannan ba sai kaya ya bace ko ya lalace ko wani ya kwace to wannan kai mai sayarwa kai zaka dauki asarar wannan in kuma ya zanto a kai tsakaninka da shi shine ka sayar ka sallama masa a inda ka sayar masa shi kuma shi ke da alhakin ya dauki kaya daga inda ka sayar masa ya tafi da shi gidansa ne ko abin nan ma'ana ka riga ka sallama masa ya shiga hausin sa ka bashi takardun kayan to ga kayan ka nan kai kuma shi ke da alhakin ya dauki kayan sai kai gida to a garin haka sai wani abu ya samu kayan to anan shi mai sayarwa ba shi da asara saboda haka kowanne daga cikinsu zai iya zama shi ne mai asara ko kuma ba shi da asara in ya zanto ba a cikin akadin shi ne zai sallama kayan har can inda ake bukatar su to shi ne mai asara ba magana wai a raba asara wani raba asara wani sai dai mutum shi ya ga dama sai zan taimaka maka da wani bangare na asarar da kai wannan kuma ihsani ne ta bangaren sa amma ba wani ya zama washi ba
sai ta gogo sani daga yamma yake cewa yana tambaya ne akan fa'idar mutum ya aure da yarsa kuma ya dauke ta da kansa ya kai ta gidan mijinta.
Mene ne fa'ida? Ba maganar fa'ida, wani al'ada ce. Ya za mace za ta je gidan mijinta bayan an daura aure? Wannan musulunci bai wani tsari yace ga yadda sai an yi haka ba. Ga dama mata sarakata, iyayenta sarakata, uwarta sarakata, uwar mahaifinta ne za sarakata a mota, za a raka ta a jirgi, za a kai ta a jirgin kasa, za a kai ta ko a kan dawakai, za a kai ta ko raƙuma, za a kai ta da safe ne ko za a kai ta da rana ko za a kai ta da daddare. Wannan duka al'ada take hukunta wannan. Musulunci ya bar wa kowace al'umma da al'adarsu su ga yaya za su yi kayansu. Musulunci ba ya da wani kaidi, kawai dai kada a yi abin da zai zama akwai saɓon Allah a ciki, shi ne kawai. Amma in uba ne al'ada su haka ake yi, uba ya je kai ta, shikenan sai ce kai ta. A'a, mijin ne zai zo da kansa ya dauki matarsa su tafi, shikenan. A'a, ita kadai ce za ta yi sallama da iyayenta ta tafi gidan mijinta. Duk wannan musulunci bai kawo wani abu ya ce sai haka za a yi ba. Duk abubuwan da musulunci ya bar su ga al'ada, to al'ada ita ce take hukunci a nan. Saboda idan uba ya ce shi zai kai yarsa, suna shi ga dama wataƙila zai sauƙi wa mijin ɗawainiyar abin nan motoci da zai ɗauko da masu kai amarya a je can gidansa, wataƙila mai masa ma wata ari kafin a bar gidan. Dai uban ya ce a duk wannan ba na ɗauke maka, bari ni zan kawo ta da kaina. Shi kenan, ba wani laifi a ciki.
Sai wannan shi zo ga camalan mahaifiyarsa ce Allah ya mata rantsuwa yana ƙasar Saudiya bai samu damar dawowa ba, amma ya aiko da duk abin da ya kamata na addu'a shi ma yana yi mata a can. Shin hakan ya wadatar ko ko dole ne sai ya dawo gida?
Ba ce dole ba, wanda ya kamata ya yi shi ne ya mata addu'a. Addu'ar ita ce muhimmiya. Ita kuma addu'a ba sai ka zo daga wata ƙasa zuwa wani ƙasa ba, sannan ake addu'a. Daga duk inda ka yi addu'a Allah dai kake roƙo, Allah kuwa ba ta inda baya jin bayansa. Kana ma ƙasa mai tsarki inda za ka je ka yi umara, ka yi ɗawafi, kai mata addu'a bayan ka yi wata ibada da in kana nan gida ma ba za ka iya samun yinta ba. Kuɗin da za ka kashe ka sayi tikitin jirgi ka zo gida, wanda wannan ba zai ƙara komai ba, zai dada ita ba, kuma wannan ba shi ne zai sa ka samu rahama fiye da yadda za ta samu ba in ba ka zo, wato in ka zo. To maimakon ka kashe ma wannan kuɗin, gara ka tattaro kuɗin ka turo musu, ila akwai waɗanda suke buƙatar a taimaka musu saboda rasuwar tata, duk su yi amfani da wannan kuɗin, ya fi a kan ka taso ka zo. Kuma musamman ma ba ka da ikon zuwa, in kana da ikon zuwa wannan wani abu ne da kana iya ka yi, ba laifi kai ba. In ba ka da iko, shikenan daga inda kake ka yi mata addu'a, Allah ya gafarta maka, ka ci gaba da yi mata addu'a kuma duk sanda ta faɗo a ranka. Wannan shi ne abin da Allah ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ce Allah ka ji ƙansu kamar yadda suka tarbiyyance ni ina yaro. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata al-insan inqata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sanda da dan adam ya rasu aikin sa zai dakata sai abu uku: sadakar da yayi mai gudana, wato yayi wani wakafi wanda yake gudana ko ilimi ya bari ake amfana da shi, ko kuma wani yaro na gwarai da ya yi masa tarbiya yake masa addu'a. Don haka shi ne abin da zai taimaki iyayenka, shi ne wannan addu'a da za ka yi ta musu.
Ta yi wannan yake jama'an, shin a lokacin da ake ikamar sallah menene abin da ya fi dacewa da daidai, maimaita irin abin da mai tare da ikama ya zai yi ko kuwa yin shiru?
Ita ikama ba a ci ga wani abu da za ka faɗa ba yayin da ake yin ta. Kiran sallah shi ne aka ce idan ka ji mai kiran sallah ka faɗi abin da yake faɗa. Idan sami ita min mu'azzin fa qulu misla ma yaqul, kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa. Sai a wajen hayya ala ko hawqala, to anan ne a wajen hayya ala, hayya ala salah, hayya ala falah, wajen hayya ala anan ne zaka ce la hawla wala quwwata illa billah. In ya hayya ala kai hawqala, ce la hawla wala quwwata illa billah. Ya ce hayya ala salah, ce la hawla wala quwwata illa billah. Amma sauran ko sai ka faɗa bi wannan a kiran sallah kenan. Amma ita ikama babu wani abu da ya zo ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa mai sauraron ta zai faɗa. Wasu suna cewa ai ita ma kiran sallah ana kiranta ikama, ana kiranta azan. Annabi kuma ya ce idza sami'tumul mu'adhdhin, kiran sallah iqama sunanta iqama in an hada su da azan ne ake taglibi a ce azan a ce ba bain al-azanaini a fadi iqama da azan a kira su azanaini amma ba wai ita kadai sunanta azan ba ba ta da wannan sunan sannan me kiran sallah shine al-muazzin ba a ce wanda yake iqama al-muazzin sai da al-muqim mai kama a sunan shi al-muqim al-muazzin shine mai kiran sallah sai fa idan sami'tum al-muazzin kaga ba mai kama kenan ba saboda akwai hadisin da yazo cewa idan yace kar ta mata sallah zaka ce aqama Allahu adama hadisi ne dhaifi bai inganta ba saboda ka saurare shi kawai ka ji ba tare da an kallafa maka ko an sunnanta maka fadar wani abu ba a daidai lokacin
kuma lallai saka alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku aika mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aika da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jama'ar din shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo OON da dukkanin waɗanda suka tallafa don kammaluwar wannan shiri ana sai da tasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.